sanar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Litinin 5 ga watan Yuni na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kai ziyara sabuwar cibiyar yaƙi da ta'addanci ta zamani da aka buɗe. Abinda masana harkokin tsaro ke gani hakan zai yi tasiri sosai a yaƙin da ƙasar ke yi da ta'addanci. Bayan haka za ku ji cewa gidauniyar tsohon shugaban ƙasar Niger Isuhu Muhammadu ta shirya wani taro albarkacin ranar kare muhalli ta duniya don tattauna gudunmuwar da kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu za su bada wajen yaƙi da gurgusowa hamada da zaizayar ƙasa. Za ku mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A yau Litinin an kai hare-hare da kuma gwabza kazamin fada a yankunan babban birnin kasar Sudan, kamar yadda mazauna birnin suka bayyana, inda aka bada rahoto rashin bin doka a Khartoum babban birnin kasar da kuma yankin Darfur wanda ke yammacin kasar, bayan shafe sama da makonni 7 ana gwabza kazamin fada tsakanin bangarorin soji masu gaba da juna. Fadan da aka yi da ake yi tsakanin sojojin na kasar wato na kasar Sudan din da kuma dakarun sa kai na RSF ya yi kamari ne bayan rugujewar yarjejeniyar tsage da bude wuta da Saudiya da kuma Amurka suka sanya hannu a kai. Yaƙin da ya rutsa da mutane sama da miliyan 1,200,000 a cikin ƙasar Sudan, tare da tura kimanin 400,000 waɗanda suka tsere zuwa ƙasashe da ke makwabtaka da Sudan, lamarin da ya yi ɓarna sosai a babban birnin ƙasar, inda sauran mazauna yankin ke fama da faɗace-faɗace da kuma hare-hare ta sama da mafashi. A yau Litinin ne mazauna yankin suka bada rahoton tashin hayaki a wasu yankuna bayan kazamin fada a garuruwa guda 3 da suka hada da babban birnin kasar Khartoum da kuma Omdurman da Bahari. Sun bayar da rahoton arangama a kudancin Khartoum da kuma lugudan wuta a Omdurman. Iyalan waɗanda hatsarin jirgin ƙasa mafi muni a Indiya ya rutsa da su a cikin shekaru da dama da suka gabata sun cika wani asibiti a birnin Bhubaneswar a yau Litinin kenan, domin ƙoƙarin gano gawarwakin 'yan uwan nasu, yayin da jami'an layin dogo kuma suka ba da shawarar gudanar da bincike akan hadarin wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 275. 'Yan uwan fasinjojin da suka mutu a hatsarin a ranar Juma'a sun yi layi a wajen cibiyar kiwon lafiya ta All Indian da ke birnin gabashin Indiya. A halin da ake ciki waɗanda suka tsira su kuma wato ake musu jinya a asibitoci sun ce har yanzu ba su fahimci yadda aka yi wannan lamarin ya faru ba. A wani asibiti an kafa manyan majigi a wajen asibitin an kafa manyan majigi guda 2, inda aka fitar da hotunan gawarwakin jini ya dabaibaye fuskokin su, sannan kuma ana wahala kafin a gano su. A yau Litinin shugaban Amurka Joe Biden zai wata tattaunawa da Prime Minister kasar Denmark Mette Frederiksen, wanda za su mai da hankali akan batun taimakawa Ukraine da kuma horar da matukan jiragen saman yakin Ukraine. Jaridan Financial Times ta ce kasashen yamma sun nuna damuwarsu akan cewa China da Russia ka iya amfani da rikicin da ake yi a yankin Arctic su kara yin tasiri a wurin. Kasashen Canada, Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden da kuma Amurka sun yanke hulɗa da kasar Russia a bara a matsayinta na mamba na wannan kungiyar ta Arctic bayan ta kai samami a kasar Ukraine. Rasha ta faɗa a yau Litinin cewa sojojinta sun daƙile wani gagarumin harin Ukraine da za ta danna a kan iyakarta, harin da ta kira mafi rauni amma kuma bai yi nasara ba. Rasha ta ce harin na Ukraine ya haɗa ne da bataliya 6 na makaman zamani da kuma bataliya 2 na tanki. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kasan Senegal ta dan katse layukan sadarwa ta wayar hannu a jiya Lahadi a Dakar babban birnin kasar biyo bayan mummunan tashin hankali da yan sanda tsakanin yan sanda da magoya bayan madugo yan adawan kasar Ousmane Sonko sanarwar gwamnati ta ce an dakatar da layukan wayar ne na sa'o'i kalilan a jiya Lahadi saboda wasu sakonnin kiyayya da kuma na tashin hankali da ake yadawa a ranar Alhamis ne aka yanke wa Sonko hukuncin wato bata tarbiyyar yara kuma za a daure shi tsawon shekaru biyu a gidan yari sai dai nan da nan ba iya gane lokacin da zai fara zaman gidan yarin ba an kuma wanke Sonko a ranar Alhamis daga wani zargi da ake masa na yi ma wata mace fyaɗe da kuma yi mata barazanan kisa Sonko zai kasance babban dan takarar da zai fafata da shugaban kasar Macky Sall inda idan Sall din ya yanke shawarar shiga takara a karo na uku a zaben shugaban kasa da zai a shekarar 2024 yan rajin kare yancin dan adam da kuma yan gudun hijiran Rohingya sun bayyana damuwa akan shawarar da hukumar abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta yanke wato na rage yawan abinci da take bayarwa na agaji a karo na biyu a cikin watanni uku ga sama da mutane miliyan guda na yan kabilan Rohingya daga Myanmar wanda a halin yanzu suke zaune a wata unguwar marasa galihu a kasar Bangladesh sakamakon karancin kuɗi hukumar abinci ta Majalisar Dinkin Duniya a ranar 1 ga watan Yuni ta rage samar da abinci na wata-wata da take yi ga yan gudun hijirar Rohingya daga dala 10 zuwa dala 8 wannan adadin ya kusan dala 1 da aka samu rage akan abinci da ake baiwa kowane mutum guda a cewar wata sanarwar da hukumar ta fitar a watan jiya yan gudun hijirar Rohingya suna cikin damuwa ganin cewa za a iya ci gaba da samun irin wannan rage na taimako abinci da ake basu raguwar samar da abincin ya biyo bayan wanda hukumar ta yi a cikin watan Maris sakamakon karancin kuɗi inda hukumar ta rage dala 12 zuwa dala 10 akan kowane mutum guda hukumar ta shirye-shiryen abinci ta duniya ta ce tana fuskantar raguwar tallafi da take samu na miliyan 56 lamarin da ya yi sanadiyar rage abincin da take rabawa
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko zamu fara da rahoto daga birnin tarayya Abuja. A karan farko tun bayan rantsar da shi, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya fita daga fadar gwamnati domin kai ziyara sabuwar cibiyar yaki da ta'addanci ta zamani da aka bude wadda ke karkashin jagorancin Janar Baba Gana Mangunu mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa.
The great joy to see that we are getting
Abuna na gani annan yau ya nuna gaske ake yi cewa ana tattara bayanan sirri domin a yaki ta'addanci wannan aiki ba zai yi ba idan babu ilimi yaki da ta'addanci wanda ba a dora shi akan tafarki na ilimi ba to zai kasance yakin da ba zai wani albarka ga kasar Najeriya ba dole ne mu hada kai domin mu yi aiki tare gwagwarmaya da kokarin da jami'an tsaro na Najeriya baki daya za su tilas ne a hada kai a baki daya a guri daya domin a samu jituwa ta yadda za a tinkari ta'addanci a lokaci guda bisa ga tsari daya muddin za a rika samun rashin jituwa ko hamayya ko rigingimu tsakanin jami'an tsaro to babu shakka yaki da ta'addanci zai ci galaba a kan Najeriya kuma tattara bayanan sirri ba zai wani amfani ga kasar ba inji shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu bayan kammala taron na shugaban kasar na tuntubi General Muhammad Baba Gana Mangunu domin inji muhimmancin wannan ziyarar da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya kawo wannan cibiyar ta yaki da ta'addanci a Najeriya inda yake cewa
wannan ziyarar da shugaban kasa ya kawo wa wannan cibiyar namu na yaki da ta'addanci da rashin tsaro ya nuna wa duniya ba ma ƴan kasa ba cewa alƙawarin da yayi yaki da ta'addanci yana nan yana kan bakansa ba zai canza wannan abin da ya sa gaba ba muhimmanci yanda na ga maka na daya shine ya nuna duniya ba ma ƴan Najeriya ba wannan abin ya dauke shi da zafi dole sai an yaki an samu galaba akan wayannan mutane in ba haka ba duk sauran abubuwan da yake so alƙawarin da yayi ba zai yi nasara ba na biyu ya nuna masa cewa tun da muna shirye a samu a kwance wayannan abubuwan da suka dunkule saboda a samu zaman lafiya a ƙasa na farko ya san cewa mun yi magana da ƴan majalisa sun sa a cikin sabon doka na yaki da ta'addanci to sabon dokan ya ba wa office din mai bawo shugaban kasa shawara harkan tsaro ya ba shi dama da izini yayi aiki tare da duka jami'o'in tsaro su dinga kawo duka bayanai sannan a dauka a tace a je a bashi in ba mu samu hadin kai ba duka wayannan abubuwan da muka sa a kasa ba za su yi amfani ba shi da kanshi yayi wannan magana yace ba za mu iya shuka irin wannan abun ba daga baya kuma ba za mu yi amfani da shi ba saboda haka duk abin da an bukatar mu zai ba mu na uku kuma ya nuna wa jami'an tsaro bakin cikinsa game da rashin haɗin kai rashin jagoranci kuma ya san cewa sha'anin yakin ta'addanci a karni na 21 kowa da kowa na da mahimmanci ba kawai soja mai bindiga ba da harsashi akwai masu bayanan sirri akwai masu aikin iyakan ƙasa akwai masu aiki akan na'urori masu aiki su yaƙi shigowar miyagun ƙwayoyi miyagun makamai da sauransu duka wayannan abubuwan ya nuna bakin cikinsa cewa muna da mutane masu ƙwanya masu ilimi amma an kasa amfani da su domin rabuwar kai
mai ba shugaban ƙasar Najeriya shawara fannin tsaro kenan General Muhammad Babagana Mungunu mai ta tattauna da ne da shi a Abuja Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Najeriya
a gaida Umar Faruk Musa To yanzu kuma zamu leka jamhuriyar Niger. A yayin da a yau Litinin 5 ga watan Yuni, kasashen duniya ke bukukuwan tunawa da ranar kare muhalli ta duniya, gidauniyar tsohon shugaban kasar Niger, Isuhu Muhammadu, ta shirya wani taron kasa da kasa domin tattauna gudunmuwar da kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu za su bada a yunkurin kafa gagarumin shingen itace da kasashen Afirka suka sa gaba da nufin tunkarar matsalar kwararar hamada da zaizayar kasa. Wakilin muryar Amurka, Sulaiman Muna Barma, ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Kubutar da kasashen yankin Sahel da Sahara daga gurgusowar hamada da illolin canjin yanayi yasa kungiyar tarayyar Afirka a shekarar 2007 ta yi na'amda wannan yunkuri da ainihinsa kungiyar sayansa da ce ta kullo da shi a 2005 da zammar kafa shingen itace a tsawon kilomita 8,000 wato daga Senegal zuwa Djibouti. Sai dai kawo yanzu kashi 18 daga cikin 100 na wannan aiki ne aka kammala. Dalili kenan gidauniyar tsohon shugaban kasar Niger ta shirya wannan taro da ke samun halartar kwararru da 'yan kasuwa daga kasashen da abin ya shafa domin duba ta inda za a bullowa abin in ji shugaban gidauniyar tafin Isuhu Muhammadu.
Les efforts des États et de leurs partenaires sont nécessaires, mais pas suffisants. La contribution du secteur privé doit être prise en compte et recherchée, d'où l'importance.
Hekta miliyan 100 na kasar noma ne ake fatan farfadowa a karkashin wannan shiri na kafa shingen ni'ima da ya kamata a kammala kafin nan da shekarar 2030. Shugaban cibiyar Chamber de Commerce mai kula da bunƙasa sha'anin kasuwanci Muhammad Sidi ya yaba da dabarar shigar da 'yan kasuwa a wannan fanni.
Yadda nasaro yake cewa jami'an trotar pour bien faire 'yan kasuwa dama amfani ne kuma kun ji Isuhu dama ya ce lallai wanda duk ya investir cikin aiki na kasa dama muna cewa cikin Hausa kasa ba ta karya duk wanda dai abin da ka ba ta za ta maido maka shi ke yau taba kasa wanda dai yanzu in ba gwamnati ba din da zaka taba kasa za a ce ma wasu wanga ta mu ce ta gado ce har za ta iya kawo ma masaloli wannan sari ya kamata gwamnatoci su yi aiki shi na biyu kuma inda aka ce harkar insurance wanda suka hiddo yanzu da za su rika bada akan wata shekara ana iya rishin samu ko haka nan za ta kama mutane ina ji wannan dai sari biyu an dai aka kama su aka ba gwamnatoci suka bada karhi su ɗan kasuwa abun baya musu wuya ba su fara wannan aiki
kwararre akan sha'anin noma da kiwo Dr. Abubakar Manzo na kallon matakin a matsayin wata hanyar zaburar da ɗan kasuwa su zuba jari a fannin noma da kare muhalli
in yau kai kana da hilin da zaka shuka shi kuma can yana da wani company shi wanda yake hudo gas kenan ku ne za ku yi magana tsakanin ku ni ga abun nake hudawa na gas wanda yake yana gurbata yanayi kai kuma itatuwa nawa gare ka kan shubka gujiya ce kan ta wake ko kuma manyan mangwarurruka ne gare ka nawa suke zukewa ina gas din wannan kuma nawa suke sa cikin kasa
shugaban kasar Niger Mohamed Bazoum ne jagoranci bikin wannan haduwa ya jaddadawa mahalartan cewa gwamnatin sa a shirye take ta bada dukkan goyon bayan da ake bukata don ganin mafarkin kafashin gen ni'ima ya cika kafin nan da shekarar 2030 kamar yadda aka kayyade tun a washe garin bullo da wannan shiri da ke hangen samar da aikin yi ga mutane miliyan 10 a kasashe 11 din da ke cikin wannan tafiya Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Sule Mumuni Barma to kafin ku ji shirin mu na gaba ku dan shakata da wannan wakar
Ira matsalin zani ya inje min sama langeya
Cikin madalla yanzu kuma ga rahoton mu na musamman daga Sani Malamfashi
A Najeriya sabuwar gwamnati ta kama aiki gadan-gadan tun daga kan gwamnatin tarayya kama ya zuwa gononin jihohin tarayyar kasar kowanne yayi kalaci da abin da yake gani mafi ala ga gwamnatin sa Misali sabon shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya fara ne da janye tallafin man fetur kudin da aka jima gwamnatocin da suka gabata sun yi kokarin janyewa suka gaza amma shi da zuwan shi sai wuf ya cire shi domin cirewar ya zama wajibi matakar ana son a magance matsalolin da ke addabar kasar wato ta Najeriya da fuskar tattalin arziki Suka gwamnonin jihohi, misali gwamnan jihar Kano, ya fara ne da soke takaddar mallakar filayen da aka rarraba gab da cikar wa'adin gwamnatin da ta shuɗe, da kuma gine-ginen gwamnati waɗanda aka saida wa mutane ba bisa ƙa'ida ba. Ya ma sa a rurrushe wasu gine-ginen da aka yi irin waɗannan wurare. Kwatankwacin abin da ya faru kenan a can jihar Sokoto, inda can ma sabon gwamnan ya soke takaddun mallakar filayen da aka raba gab da shekarar wa'adin gwamnati da kuma masarautun da aka bada a daidai wannan lokaci duk an dakatar da wannan al'amari don ko a jihar Katsina abin da suka maida hankali shine gwamnatin ta bada takaddun gayyata ne ga kamfanin samar da wutar lantarki wato Kyarko da kuma wasu bankuna waɗanda ba sa biyan kuɗaɗen shiga ga gwamnati kamar yadda aka tsara to amma za a haɗe wuri guda makudan kuɗin tallafin da ake sanyawa ga man fetur shi ya fi ɗaukar hankalin jama'a domin shi ne ya zama tamkar hantsi ne ga gidan kowa shin me yake nufi da kuɗin tallafin man fetur kuma me ya sanya ya zama wajibi a cire shi tambayar kenan da na yi wa masanin tattalin arziki ko mai sharhi ga shirye shi wato Aminu Ibrahim ga kuma amsa da ya bada
A takaice abin da ake nufi da tallafi shine taimako da gwamnati take badawa a yadda ake sai da mai a gidajen mai. Gwamnati za ta shigo da mai misali akan naira 500 sai a ce za a saida mu mutane a naira 200. Wannan bambancin naira 300 shine tallafi da gwamnati take badawa. Maimakon ta sayar akan naira 500 sai tana sayarwa akan naira 200. To wannan tallafin ne yanzu gwamnati ta ga ba za ta iya ci gaba da shi ba saboda kudaden da take kashewa akan tallafin yana neman ya fi karfin aljihunta. To shine yanzu gwamnati ta ce to abin da yake yanzu za mu cire wannan kayar wato wannan tallafin da da muke ba mutane ko jama'an su an cire kowa ya je ya mai akan yadda gwamnati take shigo da shi kuma da dan wani riba da za a samu a ciki na su masu gidajen mai. Amma me ya kawo tallafin? Misali in ka duba an kafa kamfanin NMPC domin research da exploration wato bincike da kuma hako man fetur da tace shi ta siyar a kasashen waje kuma ta wanda aka tace a siyar ma mutanen Najeriya. Sai ya kasance yanzu ita NMPC din ta bar wannan muhimmin aiki da yasa aka kafa ta sai ta koma ita yanzu take siyo man. To kaga anan akwai al'ayan tambaya me yasa NMPC take shigo da mai bayan kana da refineries guda hudu suna da matatan mai guda hudu me zai sa NMPC ta shigo da mai? So kaga refineries din mu matatun man mu sai aka donkofar da su ba sa aiki kuma wannan tallafin da ake bayarwa wa ake ba? NMPC ake ba ko ko wasu mutane? Ya kamata wannan abincike ita NMPC domin shi kanshi ko group managing director kwanan nan ya fito yayin bayani yace yanzu su suke shigo da mai ba wani mai shigo da mai. To kaga inda kasa ce da aka san abin da ake ya kamata a binciki NMPC a ga me suke yi me yasa ba su gyara refineries din mu ba matatun mu? In har wani dan kasuwa zai iya a shekara hudu ya kafa kamfanin matatan mai wanda yake ko wani matatan mai girma a duniya a shekara hudu akan dala biliyan 19 NMPC tana da refineries guda hudu wanda ta kashe kusan dala biliyan 13 a gyaran refineries din. To kaga ba hankali a cikin wannan abin.
Amin Ibrahim mai sharhi game da harkokin tattalin arziki a Najeriya. To ko yaya masu kula da harkokin yau da kullun ke kallon janye tallafin man fetur a daidai wannan mawuyacin hali na tsaka mai wuyan da 'yan Najeriya ke ciki duk da irin abubuwan da suka gudana ɗaya bayan ɗaya kawo yanzu? Da Tawul Abdullahi ya amsa mana wannan tambaye.
Kamar yadda aka sani shi wannan janye na tallafin man fetur wato wani abu ne an daɗe da ƙoƙarin ganin cewa an yi shi. In an tuna gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta yi ta fama da wannan kafin nan, gwamnatin Jonathan ma ta yi ta fama da wannan al'amari. So kenan za mu yi tunanin lokacin da tsohon sarkin Kano kuma tsohon gwamna babban bankin Najeriya Sunusi Lamido Sunusi ya yi tsokaci na zahiri ya fito da tsirarra da matsalar wannan tallafin man fetur wanda 'yan Najeriya suka yi ta koke. To amma a halin yanzu yunkurin da aka yi na janyewan ba laifi ba ne, ya kamata a ce an janye ɗin. Amma kamata ta yi a ce sabon gwamnati kuma sabon shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya dubi halin da 'yan Najeriya kusan miliyan 230 suke ciki kafin janyewar. Abin ya zo bakataton ba tare da an shirya ba mutane ba su zata ba ga halin da ake ciki na talauci ga halin da ake ciki na yunwa harkar tsaro ya hana mutane musamman mutanen arewacin Najeriya noma. Kuma a wannan shekarar ma ba a sa ran za a yi noman da ya kamata a ce an yi domin ciyar da al'umma wanda har wata Majalisar Ɗinkin Duniya da masu hangen nesa suna hangen cewa Najeriya za ta iya kasancewa cikin kasashen da za su fada cikin harkar yunwa saboda matsalar rashin abinci domin ba za a yi noma ba. Wannan abun dubawa ne da ya kamata a ce gwamnati ta yi duba wajen janye tallafin nan. Kamar yadda na ce ba laifi ba ne janyewa, amma da an raba shi gida uku kuma a raba shi gida biyu tsarin janye tallafin a janye kashin farko maybe kashin 60 cikin 100 kuma a ba da wani ɗan takaitaccen lokaci kafin a ƙara janye kashi 25 a cikin 40 da ya rage sannan a ƙara janye kashi 45 daga baya. To mutane ba za su ji zafin shi a lokaci ɗaya ba. Idan an duba shugaban ƙasa yana ta tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan al'amarin da tunani ko kuma yunkurin yin ƙarin albashi ko kuma ba da wasu allowance. Amma wannan da za a yi za a ba da shi ne ga ma'aikatan gwamnati wanda suke ma'aikatan gwamnatin tarayya ne ko na jihohi. To idan ka haɗa ma'aikatan gwamnatin tarayya da na jihohi da na ƙananan hukumomi duka a cikin mu ɗan Najeriya da ake hasashen miliyan 230 dukkan ba su wuce miliyan 15 zuwa miliyan 20 ba to kaga kenan in ma za a bada tallafin zai zama to masu mura kusan ba su kai kashi 1 cikin 100 na ɗan Najeriya ba yaya za a yi da sauran ɗan Najeriyan da suka shiga halin haula'i wannan ƙarin kuɗin mai da aka yi ya ƙara kuɗin mota ƙarin kuɗin motar nan ya ƙara kuɗin komai kayan abinci kayan masarufi komai da ka sani a Najeriya kuɗin shi ya karu so 300 su kashi 300 to kuma ga babu kuɗi kamar nace ga yunwa ga matsalar tsaro ga yadda halin da al'umma suke ciki akai wannan a gwamnatin da al'umma suka zaba cikin farin ciki da tunanin cewa mutumin nan da aka zabe shi Bola Tinubu nan dan siyasa ne ya san harkar kasuwanci ya san harkar gwamnati tunda yayi gwamna na shekara 8 yayi sanata shi yasa ɗan Najeriya suka fito suka zabe shi bisa da kyakkyawan zato to kuma sai ya zama to a ranar farko masu kulli ta sama yadda kullin da aka yi ya hada da haba da hakori da hanci da baki da ido gaba ɗaya ko ina jini ne yake tafa
Dr. Awal Abdullahi mai sharhi game da harkokin yau da kullun a Najeriya babu shakka cire tallafi ya zama wajibi to amma lamarin sai ya zama tamkar waka cika tashi aka yi wa talaka wanda baya aikin gwamnati domin duk wani tallafin da yazo yakan tsaya ne ga waɗanda suke aikin gwamnati wanda an san inda za a same su da yadda za a bi tsarin abin ya kai gare su sai an diba wannan lamarin Sanshi Malumfashi mu ne Amurka daga Katsina a Najeriya
Madalla a gaida Sani Shaibun Malumfashi har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 4:56 to yanzu kuma ga wannan sakon
nakasa
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 ba kasawa ba saurari shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa Shirin na kasa wata mahada ce ta baje kolin mutanen da ke da tawaya lokaci ne na ganar da duniya irin gudunmuwar da wannan rukuni ke bayarwa a ayyukan ci gaban al'umma sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka da misalin karfe 8 na kowace ranar Alhamis domin sauraron waɗannan zaratan mutane a shirin mu na hanzi
madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice
to Maryama ta kace a yau litinin ne an kai hare-hare da kuma gozo kasamin fada a yankunan babban birnin kasar Sudan kamar yadda mazauna birnin suka bayyana inda aka bada rahoton rashin bin doka a Khartoum da kuma yankin Darfur da ke yammacin kasar bayan shafe sama da makonni 7 ana gozo kasamin fada a tsakanin bangarorin sojoji masu gaba da juna fadan da ake yi tsakanin sojojin kasar da kuma dakarun sa kai na RSF yayi kamari ne bayan rugujewar yarjejeniyar tsagai da bude wuta da Saudi Arabia da kuma Amurka suka kulla da yammacin ranar Asabar iyalan waɗanda hatsarin jirgin kasa mafi muni a India ya rutsa da su a cikin shekaru da dama da suka gabata sun cika a wani asibiti a birnin Bhubaneswar a ranar wato yau litinin kenan don kokarin gano gawarwakin yan uwansu yayin da jami'an layin dogon suka ba da shawarar gudanar da bincike akan wannan hatsarin da ya sanadiyar mutuwar mutane 275 'yan uwan fasinjojin da suka mutu a hatsarin a ranar Juma'a sun yi layi ne a wajen wata cibiyar kiwon lafiya ta All India da ke birnin gabashin India a hali da ake ciki kuma waɗanda suka tsira da ake musu a jinya a asibiti sun ce har yanzu ba su iya gano dalilin da ya haddasa ko iya kwato ya haddasa wannan hatsarin ba a yau litinin ne shugaban Amurka Joe Biden zai wata tattaunawa da Prime Minister kasar Denmark Mette Frederiksen da za ta mai da hankali a kan batun taimakawa ainihin kasar Ukraine da kuma horar da matukan jiragen saman yakin Ukraine jaridar Financial Times ta ce kasashen yamma sun bayyana damuwarsu a kan cewa China da Russia ka iya yin amfani da rikici da ake yi a yankin Arctic su kara yin tasiri a wurin kasashen Canada da Denmark da Finland da Iceland da Norway da Sweden da ma Amurka dukkanin su sun yanke hulɗa da Russia a bara a matsayin ta na mamba na wannan kungiyar bayan da ta kai mamaya a kasar Ukraine
to masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Levis Gresham wanda ta hada shirin da kuma bada umarni da ma injiniyar mu ta yau Zainab Abdulrahman ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.